快点啊，快点说的喊呀没口，
快点啊，快点说的喊呀没口。
Masu sauraron mu barka da sake saduwa a filin da rashin tayi da Nisan Lugarba ke farin cikin gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Har yanzu muna tare da bakon mu kwamishinan kasuwanci da cinikayya na jihar Kano Alhaji Ahmed Rufai. Makon jiya ya so mai mana bayani akan dokokin kasa dangane da yadda ƴan China suka shiga kasuwar kantin kwari. Ga yadda wakilin murar Amerika da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya ci gaba da firar tare da bakonmu.
Wai gwamnatin Kano misali ran karbe ta tinkari misali hukumomin China musamman option jakadanci game da wannan matsaloli da suka dabaibaye sha'anin kasuwanci a Kano, kuma idan haka ne ya tattauna ku ta kasance.
Alhamdulillah muna da al'amura da haɗin gwiwa tsakaninmu da na hudda jakadanci tsakanin jihar Kano da wannan embassy na kasar China. Akwai iyakoki na irin maganar da ake yi. Mun dai jan ido akan duk wanda suke nan cewa sun kabin ka'idoji. Mun tabbatar da mu kuma za mu ci gaba da kare mutuncinsu. Haƙoƙi biyu ne. Su in sun shigo za mu kare masu mutuncinsu iya ikonmu, amma su kuma sai sun kare mana namu ta bin dokokinmu na ƙasarmu, da kuma musamman banda dokokin ƙasar ma da al'adarmu ta wannan ƙasar. Dan akwai lokacin da suka yi dan fita irin shiga, ba su kaɗai ba waɗanda suke irin shiga ta mutumta da gajeren wando ko da sauran al'amura, sai da muka dan faɗa cewa su rika kiyaye irin sutura da za su fitare cikin mutane, saboda ba zai yi ana cikin kasuwa ba, su a cikin ƙasarsu ba komai, sai mutumta da gajeren wando ma ya shiga cikin kasuwa. Amma mu a ƙasarmu akwai ƙa'idoji, saboda haka gwamnati ta yana magana da ofis na jakadanci, amma akwai iyakokin maganganun da ake yi. Muna sa ido kamar yadda muka ja hankalinsu, dokoki a ko'ina a kowace ƙasa. ƴan Najeriya suna ƙasar China sun karya mata dokokinta da dama, waɗansu suna Ingila suna karya dokoki, waɗansu suna Amurka sun karya dokoki da sauran irin waɗannan, saboda haka kullum ba a rasa al'amuran da kullum sai an je an zo. Shi yasa mu jami'anmu na immigration kullum su ne hukumar da nake faɗa, kullum masu kula da shige da fice na al'umma, kullum irin visa ɗin da aka ba mutane muna magana da su. Idan sun ba wani visa da zai zo nan ya shiga kasuwa, ko ya zo ya dauki aikin da za a bashi na yi su yarka yin aiki, ko ya zo irin waɗannan duk suna sanar da mu. Sannan da zarar mun samu wanda muka ga fara wani abu da bai kamata ya fara ba, mun samu waɗansu da suke aiki sai suke waɗansu ƴan dabaru. Idan suka zo suna aiki tunda an yi dahar kusan wata uku mutum ya zo da visa ta ziyara, to sai su zo su yi aiki na kaɗan da ƙasa da wata uku sai su koma. Kaga aikin na ɗan Najeriya zai iya yi, su kuma sun zo sun yi shi, sai su sake shiga jirgi su koma, bayan ɗan lokaci kaɗan sai su sake samun visa su sake dawowa, sai su sake ci gaba da aikin da ɗan Najeriya zai iya samu, musamman ba Kano zai iya samu. Irin wannan duk da mun samu sai mu je mu sanar, sai a duba wancan lokacin ya zo ya yi kwana 80 da kaza, gashi kuma yanzu an sake ba shi visa a can. Shi yasa kullum muke magana na hukuma, kuma shugaban ƙasa ya sa a sa ido akan wannan irin wanda ake ba su visa ta zuwa ta ziyara, alhali zuwa suke su yi sana'a ko su yi aiki. Kuma wanda duk ya zo yi wannan aiki ba akan ka'ida ba, in ya bi ka'ida, kamar yanzu ina da kamfani na yin wani abu wanda ina buƙatar ɗan wani birnin son ko birnin India ko birnin Amurka ko wani guri daga duniya, muna buƙatar wanda yake ƙwararre ne zai zo yi mana wannan aikin, to akwai ka'ida ta hukuma, za mu rubuta muna son ƙwararre iri kaza daga ƙasa kaza, zai shigo akan wannan ka'ida ya zo yi aiki, saboda ba mu da wanda zai wannan aikin. Amma aikin da duk muke da wanda zai yi, to a ka'idar mu muna iya kokarin mu tabbatar da mu bari ba ko ya zo yi ba, kuma idan wani ya zo yana yi ba bisa ka'ida ba muna bin sawu mu tabbatar da an hana haka.
Ka ce ƴan cikin gida suna bata gari tunda suna ba da haɗin kai ga waɗancan baƙi har ma a haƙin ci al'umma, me gwamnati ke yi akan su?
Abin da kawai za mu iya yi shi ne wanda muka kama. Idan muka kama da shi wanda aka amfani da fuskarsa da jikinsa da kuma mai laifin na zahiri, duk gaba ɗaya ana hukunta su. Saboda wanda duk yazo yayi wannan, da zaran mun sanar da ƴan uwa sama cewa fa su ma da kansu zama suke kawo labari, tunda za a nade za a ce me dukiyar shi wancan a ciki. Saboda ka'idodin da muke bi masu sauki ne, daman takamar mutum dukiyar da yake amfani da bayansa ake dora ta, kuma yana cewa ta shi alhali ya san ƙarya yake, to sai ya sha nauyin banza. Saboda yayin da aka mame aka kwashi aka dauki kuma mataki akai, shi a ƙarshe sai ya kasance ya koma titi, dan ba za a bashi akan kantin ba.
Kenan kukan dauki matakin rufe waɗancan kantuna da ake buɗewa ba bisa ka'ida ma?
Ana rufe kantin, kuma muna bin ka'idoji na ƴan dabaru wanda ba zai zama an yi hargitsi ba na fito da abin da wani zai gaji. In muka danne su, yayin da shi wanda ake ba da bayansa za a ga ya fito, za ga shi da dan channel za ga baya nan sannan shi kuma sai ga wadansu baki suka zo ana nan yana aiki sannan hankali sai ga cewa kantin ya kai matsayin da kuma babu kai a gurin shi ma ya tashi da gurin sai kuma wani muna bin ka'idodi wanda ake na hikimar shugabanci da ta dace da kuma tattalin arziki
kuma a ƙarshe commissioner ka ce kuna magana da ofishin jakadanci kun lusar da su cewa ga irin kare dokokin Najeriya da ƴan ƙasar su suke yi misali
kamar yadda na faɗa lokacin da aka yi wancan na kimanin shekara biyar da suka wuce mun zauna da lokacin ina shugabanci na cibiyar ciniki mun zauna da lokacin mataimakin gwamna shine gwamna ne yanzu shine mataimakin gwamna a lokacin karkashin shugabancin sa muka zauna da mataimakin shugaban hudun jakadanci na kasar birnin sin muka zauna da waɗanda suke da ruwa da zaki muka tsefe abubuwa kuma suka tafi da cewa duk mutanen su in sun zo suna da ka'idodi za su sanar da su su riga kiyaye doka kuma suka amince cewa duk dokar da ba su bi ba a dauki matakin da shari'a ta ba su dama ta ba da dama a dauka abin kawai da muka guda shine kar mu kuskura mu riƙa yi wanda su ma shine ba so ba a ce yau ana kama ɗan ƙasa kaza kuma a kama su da yawa a lokaci daya kamar waɗansu da suke sun hada baki ne suka laifi alhali kowa laifin sa shi kanka sai saboda haka sai muka ce kawai kowane lokaci mai laifin da aka kama guda daya inda safi an kama mutum daya a kama shi a tafi da harkar sa shi aka kama a cigaba da kesin shi kadai idan da rana aka samu wani shi ma haka ba za a ce a hado da na safe da na rana da na dare ko ai kwanaki a hada su a ce ga ɗan gari kaza su kaza to wannan ce ba ta daidai da zamantakewar kirki ba ta tsakanin ta hudun jakadanci ita hudun jakadanci ba ta so ka fito da abin da zai nuna ɗan ƙasar ba su da kirki shi yasa lokacin da muke magana su ma suka tuna mana cewa a yanzu fa a lokacin da ake magana akwai ƴan ƙasar nan tamu wanda suke garinsu ƙasar su can suke harkoki da dama wanda suke sun kare dokokinsu suna zaune ma ba bisa ka'ida ba sun shiga da izinin zama na wucin gadi amma sun yi zaman dindindin a can saboda haka idan suka tafi suka kakkama waɗannan sai kasance kamar ƙasar ce take faɗa da ƙasa ko take yaƙi da ƙasar saboda haka wannan al'amarin aka canji salo amma ba a fasa yin abin da zai kare mana kasuwanninmu da masana'antunmu ba
dan haka dai kuka ɗan ɗaga kafa kenan
ba mu ɗaga kafa ba yaushe aka ɗaga kafa aka canje salo ba ɗaga kafa ba ne
ranka da ɗaya lokacin da aka naɗa ka kwamishinan ciniki da masana'antu da kasuwanci na Kano kowa sai yake ganin cewa nesa ta zo kusa wai da me ka zo ma'aikatar ciniki ne
to alhamdulillah na zo ma'aikata ciniki da kishin siyar da ciniki da masana'antu gaba da kuma buɗe waɗansu al'amura da daɗewa na sa su amala domin ba dama na ikon hukuma su ne yadda za a jawo al'umma a ba su dama su haɗin kai kuma hukuma ta tabbatar da tsari na doka da kuma shari'a wanda za a tabbatar da kuma kowane ne yake so ya samu wani tallafi na kuɗi ko a yi haɗin gwiwa an sauƙaƙa hakan kuma an sa ido yadda ba za a wofantar da damar da Allah ya mana kyautar da ya mana na kasuwa da ta fita ko ina yawa ba domin kyautar al'umma da muke da su da kuma yalwa da Allah ya mana kyauta na ma'adanai da kyautar da Allah ya mana ta al'amarin gona da kuma kyautar da Allah ya mana na mutane masu hazaka wanda kamar yadda aka sani daga malamai zuwa ƴan kasuwanmu Allah ya mana kyauta mai tarin yawa ta mutane wanda Allah ya yi alfarma Allah ya ɗaga su ya kasance sun shahara a duniya duk da yau din ma da muka yi bayan waɗancan zaka fi ka ce Alhassan ɗanta ta zaka faɗe su ka fito sai kasance a yanzu ma zaka ce Alhaji Ali Kwadangote shi aka ce ba ma mai kuɗin Najeriya bane a'a mai kuɗi ne duk wani baƙin mutum shine na farko wanda yafi kowane baƙin mutum a duniya yawan kuɗi har da baƙaƙen da suke cikin Amurka Ali Kwadangote ya fi su kuɗi Allah ya ɗaga shi akan wannan tsari to waɗannan kyautuka da Allah ya yi mana da kuma tunanin da kullun nakan duba irin yadda an mun je fage a matsayina na shugabanci da ciniki ta Kano mukan je da mutane birnin sin mu je India mu je Amurka mu je bangare daban-daban na kasar Nasara mu je mu nemi haɗin gwiwa mu nemi mu amfana daga cikin abin da kasuwannin su da masana'antu suke ba ruwa abin da na fahimta a lokacin da dama daga cikin mutanen da muka tafi da su ba su da cikakkiyar fahimta na inda kasuwancin zamani yake kuma yadda dama wanda suke masu kuɗin da yawa ba su san inda zamanin yake ba masu kuma sanin yadda zamanin yake su kuma ba su da jari da yawa sannan kuma al'umma ta dan koma baya saboda an samu ɗaukaka da can an zauna lafiya sai kasance kuma cin amana da rikin kirki dan yawa a cikin mutane ya kasance ba a iya samun haɗin gwiwa da ya dace waɗannan tafiye-tafiye da muka yi ta ganin cewa lallai daga cikin abin da ya zama wajibi shine cigaba da wayar da kan mutane da koyar da su inda duniya ta fuskanta da jawo hankalin su na san cewa wanda ya gyara ya sani kuma kansa ya gyarawa mugunta kuma fitsarin fako da sauran irin waɗannan al'amuran wanda alhamdulillah muna ta kokari na yin wannan da kuma ba da tallafin hukuma wannan su ne kadan daga cikin sannan ba kuma gwamnati shawara da can shawara muke ba ruwa yanzu kuma shine sai a sa ta a faifai a duba abinda muta kuma da jawo hankalin wanda suke da ruwa da tsiki su fada mana kuma an samu takardu kullun takarda ce yake karba a cikin ana ce mutum yanzu yana takardar da wani mai sha'awar ya bada gudunmuwarsa ne da za a gyara wadansu al'amura ga tana ya rubuto mun samu irin wani takardun da dama in ta zo sai a zauna da daraktoci da kwararru ma wanda suke ba ma'aikata ba a duba a ga me abin dauka ne za a gyara wanda ya rubuto kuma idan ya dace a kira shi ma a sake zama da shi da ƙara sanin inda aka fuskanta to da can ni ma sai dai na rubuto na aiko yanzu kuwa in na karbi takardar duk wanda yake da irin wannan tunanin na da naga takardarsa to ina jin dadi domin naga wanda yake da kishi yake son ya taimaka al'amura saboda haka muna yin waɗannan al'amura muna bin matakai da dama daga irin abin da tawo da shi din kuma alhamdulillah ana samun faraga yau mun kafa department sashi na musamman akan al'amuran ma'adanai muna kokarin mu ga daga cikin irin tunanin da aka zo da shi al'amuran yadda za a fada da al'amuran shagatawa ta hotel inda ake yin zama da abinci da sauran al'amura saboda haka akwai al'amura da dama da aka zo da su kuma alhamdulillah an fuskance su
jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba a madadin duk waɗanda kuka ji murayoyin su ni Salo Garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya
amma babu sai shashanci